بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna cikin tafsirin suratul Baqara yau 11 ga watan Ramadan, hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama shekara ta 1439, wanda ya daidai da 27 ga watan Mai shekara ta 2018 miladiya. Muna suratul Baqara, mun fara magana cikin ayoyin riba, ko da yake ko aya ɗaya ma za mu ce ba mu yi ba. Dama dai kamar yadda muka faɗa ayoyin wannan suran, Allah subhanahu wa ta'ala ya gama magana akan, ko ya yi mana magana akan sadaka da taimakon masu rauni, da yanda ake yi da ladubban shi, tun daga matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Har الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga wani da magana akan mu'amalar kuɗi, watan maimakon mu zaɓi wannan nau'in mu'amalar ta cutarwa, to abin da ya dace shi ne mai sadaka. Menene bambancin taimakon mai rauni, wato da cutar da mai rauni? Bambancin tsarin musulunci da tsarin da yake ba na musulunci ba. Tsarin musulunci ya ginu akan taimakon mai rauni da ta'awun. Tsarin da ba na musulunci ba kuma ya ginu akan watan danne mai rauni da cutar da shi. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara mana bayani akan waɗannan ayoyin da suke magana akan riba. Alladhina ya'kuluna amwala, alladhina ya'kuluna amwalahum bil ya'kuluna riba. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من آيوين تشيد آيوين باينسا جداد بير يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Waɗannan ayoyin gaba ɗayansu suna magana akan matsalar riba ce da muke ta magana akan ta daga jiya. Mun fassara ayan gwargwado, illa abubuwan da suka buƙata ko suka rage mu yi nuni zuwa gare su a cikin bayanin ayan shi ne: na farko dai muka lura Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathuhu ash-shaytanu min al-mass, dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Watan don Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana rikicewansu da ruɗewansu da canza mawazin ɗinsu. Abinda ake zato a larabci shi ne a ce innamar riba mislul bai, domin ai bai'u an riga an sani dama bai'u abu mai kyau ne.
to amma saboda rudewan su da kuma la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu ash-shaytanu sai suka maida suka juya ka'idar suka ce innamal bai'u kasuwanci kamar riba ne ai ribar ce ake jayayya akai saboda haka ana zaton su ce riba kamar kasuwanci ne amma sai suka juya suka ce kasuwanci kamar riba ne a nukta ta gaba muhimmiya shine waman adafa ulaika asabun nari hum fiha khalidun shin mutumin da yayi mu'amala da riba dan wuta ne kenan kamar yanda zahirin aya ya nuna koko a'a mutumin da yace riba innamal bai'u mislur riba mafi yawan malamai suka ce dama wannan matsala ce ta itikadi abinda yake sa mutum ya je wuta ko ya zama murtaddi ya zama kafiri shine itikadi idan mutum ya yi itikadin babu bambanci tsakanin riba da kasuwanci yace innamal bai'u mislur riba kaga wannan ya saba da alqur'ani ya saba da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba da ijma'i kaga wannan shine abin da zai sa mutum ya zama dan wuta wasu kuma suka ce a'a waman adafa ulaika asabun nari hum fiha khalidun ana nufin sakayyansu ne shi kuma Allah subhanahu wataala iye da ikon sa zai iya yafewa wanda yaso domin muhimmancin wannan mas'alar ita ce jiya mun fara magana akan maganganun malamai wanda abubuwa da yawa suna ganin gashi a zahiri mafi yawa suna ganin sa a matsayin riba su kuma suna ganin ba riba ba ko kamar az-zahiriyya wanda suna ganin waɗannan in banda waɗannan al-asnafu sitta din banda waɗannan abubuwan guda shida ba wani abu kuma da za a ce akwai riba a cikin shi Imam Malik Allah ya kara masa yarda da rahma a ya tafi akan cewa wato bai dauka a tafadul fifiko a cikin sabanin dirhami da zinari bai dauke shi a matsayin riba ba ya dai ce makruhi kamar yanda yazo a mudawwana ko a makruhi ne tafadul a cikin falas fulus wato kudin da ake bugawa wanda yake ba gol bane ba kuma azurfa bane amma ana buga su ne kawai haka dan a riƙa mu'amala da su ana kiran su falas ko fulus to ko da yake yana fadi yana cewa ko da fata za a dauka a yayyanka a rubuta kudi a jikin shi a yi mashi tambarin kudi to zan ce bazan so ai tafadul a ciki ba bazan so ba ma'ana makruhi ne ba amma ba haramun ba saboda haka a wajen Imam Malik a asalin mazhaban sa kaga ya zama tafadul a cikin abin da ba zinari da azurfa ba shi ma baya ganin shi a matsayin riba wato kaman tafadul a cikin al-awraqun naqdiyya kenan kudi irin namu ne yanzu kenan haka suma malaman Hanafiya da muka faɗi cewon sun tafi akan cewon dalili illa ta riba a cikin dukiya a cikin zinari da azurfa shine au alwaznu walkai ko alwaznu abinda za a auna shi dan aji nauyin sa alkailu abinda za a auna shi kamar namudu ko tiya da sauransu to in ba wannan ɗayan waɗannan biyun ba to a wajen su ba riba saboda kaga dukiya na takarda irin namu ne yanzu tunda ba a auna nauyinsa ba a auna yawansa a wajen su ya zama ba riba bane kenan duka wannan ba yana nufin cewon sun ce innamal bai'u mislur riba ko sun halatta riba ba a'a kokari ne na binciken menene dalilin zaman riba riba menene yake sa a kira abu riba menene zai sa ba za a kira shi riba ba to wajen kokarin wannan bambancewan shine ake samun sabani wajen malamai sai su ga ai wannan bai cika sharuɗan da za a kira shi riba dan haka ba riba bane wannan yanzu kawai misali malaman mu na wannan zamani mafi yawan su sun tafi akan akwai riba a cikin dukiya na takarda wannan mafi yawan su amma wanda suka yi fatawa tun wajen shekara 60 70 da suka wuce lokacin da duk bankunan kasashe ba su buga kuɗi sai suna da watan cover suna da dinari daidai wannan kuɗin na kiman wannan kuɗin za su ce to yanzu muna da dinari misali na naira miliyan 100 to za mu buga naira miliyan 100 mu aje dinarin wannan takaddun badil ne na wannan dinarin da ke hannunmu in mutum ya ɗauki naira miliyan 100 a ciki kamar yana da dinari miliyan 100 dinarin miliyan 100 kenan da ke banki saboda haka wannan takardar tana yawo a matsayin wannan dinarin da aka aje masa a cikin banki ne to saboda haka dalilin haka sai suka ce to tunda badil ne na zinari ijtihadin su to riba zai iya shiga cikin sa amma riban yana cikin ainihin dinarin da aka aje a banki ne ba yana cikin wannan takardun da ke yawo a titi ba ba na nan tare da lokaci hanyar kasuwanci ya ƙara ci gaba ya canza ya zama ba dole ne dole akwai wani dinari da ake aje da shi a banki ake amfani da wannan kudin auraqun naqdiyya a matsayin budget din su ba kila aka canza da dala ya zama shine wannan dinarin dala kuma da shi da takaddan naira a ainihin kima ba su da bambanci saboda je mun yi magana galabatu samaniya da mutlaqu samaniya ko shin abu shi kansa kudi ne koko a'a shi kansa ba kudi bane kaga da dala da naira a hakika dukan su ba kudi bane akan kansu illa galabatu samaniya saboda ana amfani da su dan biyan bukatu to kaga duka wanda ya amfani da wannan ma'aunin shi ma har yanzu zai tafi akan cewa to ba bari fa a cikin irin waɗannan kudaden don mene domin yanzu kuma babu dinarin da aka ce da malamai suka gino akai suka ce to tunda dinari ne wannan takaddan yana maimakon dinarin da aka aje masa ne to yanzu babu dinarin watan takaddan sun dauke shi kaman check misali kaga in kana da check shi kanshi ba kudi bane ko haka ba kudi bane amma yana maimakon wani kudi ne da yake cikin banki a aje in ka bada shi za a baka wannan kudin ko irin su travelers check din ne da makamantansu to amma iskalin da ke cikin wannan magana shine idan aka bar wannan kofan kaga duk kowace malamai suna ijtihadi gogaran zamanin su Imam Malik a zamanin sa saboda dinari da azurfa aka fi mu'amala falas a ka'ida lokacin fulus din ma falas daya bai wuce 1 bisa 6 dirhami daya ba kuma kaman dai a ce yanzu kwabbai ba su da kowani irin wani kima na azo a gani saboda haka ba a wani muhimman tasu ba dan haka shi a wajensa kashi yasa a larabci ma in aka ce aflasa fulanu ya talauce bai da komai kenan yadda yana da falas amma da yake falas din ba su dauke shi a wani abu ba to amma zamani na canzawa yanzu takarda daya dala 100 ne takarda daya naira 1000 ne takarda daya sun zama kudade masu yawa to dole fatawa ta canza gurgurdan canzawan zamani domin idan aka ce shikenan babu riba a cikin wannan takardun na kudi ba wai nassi ne yazo ya ce akwai riba ba kuma kamar yanda nace dukkan qara'in da za a yi amfani da su ba za a iya watan yanda wanda zai ce da riba a cikin takarda zai iya kare kansa da hujjojin maganganun malamai haka wanda zai ce ba riba a cikin takarda zai iya kare kansa da hujjojin malamai saboda haka anan abin da ya rage kawai sai dai a kalli ma'alat akalli ilal da maqasid akalli dan me ake amfani da wannan dukiyar idan aka ce babu riba a ciki me hakan zai iya haifarwa daga cikin abin da hakan zai haifar za a bude kofar riba dukkan fadinta ba kuma abin da zai rage ba za a ce ba riba a ciki ba sai ainihin zinarin da ainihin azurfan da waɗannan abubuwan guda shi da kawai sannan kuma abin da yafi wannan hadari idan mutun ya saci kuɗi ko nawa ne ba haddi kenan ba zakka dan mutun yana da naira biliyan ko nawa ne ba zakka tunda sun zama ba su da kima akan kansu ko tunda zakkan ana yin ma dinari ne da sauransu to kuma yanzu wannan tunda bai da kiman kansa to shikenan zakka zai tashi kila sadaqi a mazhaban malikiyya masu cewa ruku dinari shi ma zai zama in ka bada kudi naira haka ya zama bai da kima saboda haka abubuwa da yawa na hukuncen addini za su zama watan ba za su aikatu ba a dalilin haka da wasu dalilai malamai suka tafi akan cewa lallai wannan takaddun na kudi a riba na shiga cikin su amma ba dan za a iya kiyasin su ko za a iya maida su zuwa ga wani asali da malamai suka yi ijma'i akai ba na'am akwai malamai daidaiku da suka yi magana in aka har hado maganganun su za a iya tada wannan fatawar amma kamar yadda nace fatawa ce mas'ala ce ta sabani tsakanin malamai wanda yake a shahararren sabani sananne sannan akwai mas'ala a gaba kuma muhimmiya da ya kamata a duba ta ita ce mas'alar darura wato darura tana sanyawa kaga anan wancan muna maganan cewa nau'o'in wasu abubuwa ba dukiyoyin riba bane wasu kallon kuɗi wasu nau'o'in kuɗi a ganin wasu malamai ba kuɗaɗen riba bane to shi kuma mas'alar darura wata mas'ala ce daban riba ne kuma haramun amma shin darura za ta iya sawa ai amfani da shi wannan malamai da dama sun tafi kamar Ibn al-Arabi al-Maliki yana fadi a cikin Bidatul Mujtahid wani yatsun mutasi cewa duk abin da watan darura ta sa muharram abin da yake haramtacce ya halatta to haja bukata ta al'umma za ta iya sa ko ta mutun za ta iya sa ya shiga ya mu'amalar da a asalin ta ba halattacciyar mu'amala bace tunda darura kamar yadda muka sani yana sa mutun ya ci mushe ma ko to amma menene darura kuma menene haja wannan mafi yawan malamai sun tafi akan wannan ka'ida cewa haja a sanin mun sani in aka ce darura shine abin da dan adam ba zai iya rayuwa ba shi shine darura iska da za a shaka ruwan da za a sha abincin da za a ci haka wadannan duka darura ne tufafi daya da za a rufe ciki akalla a rufe al'aura dan ayi ibada da sauransu wannan duk darura ne to amma gidan da za a zauna mallakan kai wannan haja ce da makamantan wadannan kila kudin makarantar yara da sauransu wadannan duka hajat ne to shin zai yi mutum ya mu'amala da riba saboda hajiyat da yake matakan bukatun hawa-hawa ne akwai daruriyat akwai hajiyat akwai kamaliyat akwai tarfihiyat wato in aka ce daruriyat shine kamar abin da na faɗa wanda rayuwa ba za ta yi wa ba su hajiyat kuma shine wanda rayuwa za ta yi wahala idan babu su za a iya rayuwa amma za a wahala za a takura kamaliyat kuma kawai dan a ƙara jin dadin rayuwa ne dan a ƙara jin dadin rayuwa rayuwa ta ƙara dadi ta ƙara kyau tarfihiyat kuma wasu abubuwa ne kawai wanda yake wato na jin dadi wanda suke Allah subhanahu wataala ma anzalallahu biha min sultan to dama dai ba muna maganar tarfihiyat da kamaliyat bane to sai dai daruriyat din nan da hajiyat suna shiga juna suna caccanzawa ala sabilil misal a ƙauyen ƙasar mu misali wutar lantarki zai iya zama hajiyat electricity zai iya zama hajiyat ba darura bane amma a wasu wurare wanda suka ci gaba kuma rayuwarsu suka allaka shi da wannan wutar lantarki ba sa tunanin yuyuwar rayuwa ba shi saboda haka ya koma darura a wajensu to haka dai ma'ana abubuwan suna iya canzawa daga darura su koma haja daga haja ya koma darura gurgurdan yanayin al'umma gurgurdan yanayin waje to abin da yake darura ko haja dama darura ba magana darura ba magana komai ma darura zai iya ad-daruratu tubihu al-mahdhurat ko wannan kaida ce sanadiya to amma ita ma haja fa to gaba ɗayan mafi yawan malamai sun tafi akan hajiyat ma mutum idan ya zama yana da bukata bukata ta gaskiya ba yi da gidan kansa yana gidan haya kaga zai iya ci gaba da zama a gidan haya ba dole bane sai ya mallaki gidan kansa to suna ganin babu laifi ya iya rantan kuɗi wanda yake akwai riba akwai interest a cikinsa domin ya mallaki gidan da zai zauna babu laifi wannan mafi yawan malamai musamman a wuraren da babu hanyoyin mallakan in ba wannan ba inda wata hanya daban misali akwai wata hanya zaka iya siya bil aqsat zaka iya zuwa ka biya a hankali ka rika biya to wannan yafi shi ya wajaba ka je ka dauka amma yanzu babu wasu hanyoyi sai wannan dole to wancan hajar tayi tahawul ta koma darura babu laifin mutum ya je yayi amfani da wannan domin biyan wannan bukatar tasa akwai wasu mas'aloli guda uku ko hudu ko biyar da nake son mu tattauna su a tattare da magana a cikin matsalan riba na farko shine matsalan bai'ul ina bai'ul ina al-imam al-qurtubi ya faɗa a tafsirin shi ya ce kan nau'i ne sun fi kala 28 to ma kilan an bincika ma sun fi kala 50 a zamanin sa 28 ne amma suna da yawa kwarai amma abin da yake nufi shine kana son kuɗi ina son mutum yana son naira miliyan 1 shi kuma wannan mai kantin mai sai da motoci yana da miliyan 1 amma ba zai bayar ba amma yana da motoci sai ya zo wajensa sai ya ce ga wata mota ta miliyan 1 ka siyar min ita miliyan 1.5 zan biya ka daga baya a hankali amma akan cewan in ya siyar mashi shi kuma zai mayar masa da motan ya sayar masa a miliyan 1 ya karbi naira miliyan 1 a wajensa shi zai siya cash shi mai mota zai sai kayan sa a wajen customer nasa da kudi hannu naira miliyan 1 saboda kaga ya bashi miliyan 1 zai biya shi miliyan 1 da rabi kenan wannan nau'in kasuwanci jamhurin malamai mukula ba duka ba har yanzu jamhurin malamai mafi yawan su sun tafi akan haramun ne yanki musamman saboda hadisin na Aisha wanda iyalin Zaid ibn Arqam ta zo wajenta ta yi mata fatawa akan wannan tace Zaid ibn Arqam ya aikata tace ya bata hijiransa ta yi magana dai mai zafi idan bai tuba ba akan wannan abin da ya aikata amma Imam Shafi'i a wajensa babu laifi wannan kasuwancin yayi kana da bukata na naira miliyan 1 shi kake bukata sai ka zo wajen mai sai da motoci sai ka karbi motar miliyan 1 akan miliyan 2 amma zaka biya shi bayan shekara 1 amma kana karba kai kuma sai ka sayar masa akan miliyan 1 sai ya baka kudin kaga wannan riban nasi'a ne a hakika an yi wa riban nasi'a wa yau ko kawai ba a ce ne ba ni bashin miliyan 1 inda tashi biya idan miliyan 2 ba dan ba mota ce bukatar sa ba dan haka jamhurin malamai mafi yawan su sun tafi akan haramci amma Imam Shafi'i ya kaddara ijma'i a ciki bai bari ijma'i ya faru ba dan da ijma'i ya faru da sai a ce ba wanda zai harkin ijma'i to shi ya ce wannan ya halarta dalilin sa akwai wani nau'in ciniki dinnan yana da yawa ne to a cikin nau'o'in sa akwai wani nau'i wanda malaman Hanbaliya suna kiran shi at-tawarruq 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 shine ni amma bai cikin anwa'u bai ina ne a wajen sauran malamai illa dai kawai su malaman Hanbaliya ne suke canza masa suna shine sai ka zo wajen mutum kana neman miliyan 1 ka tashi da safe kana neman 1 million ba kai da inda zaka sai ka je ka sami mota sai ka ce da Allah ya sayar maka da wannan motar tasa ta 1 million a 1.5 kana karba kai kuma sai ka je ka sami wani daban sai ka bashi ka ce sai wannan motar miliyan 1 wani daban ba shi ba sai wannan motar miliyan 1 ka bani kuɗin shikenan sai ka sayar da mota miliyan 1 ka kashe kuɗin ka to kaga wannan kalan mu'amalar mafi yawan malamai sun tafi akan ya halatta mafi yawa illa su ma shazar qalil za a cewa kusan ijma'i akan cewa ya halatta kusan ijma'i saboda yayi kama kwarai da cinikin dabinan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai bi'il jam'a bid darahim thumma bta bid darahim janiba ko ainihi abin da ake nema janib ne amma sai aka bi ta wata hanya aka bayar da jam'u aka sai aka karbi kudi sannan aka amfani da kudin aka karbi nau'in dabinon da ake so dan haka wannan nau'in cinikin a asalin sa halal ne shi to sai Imam Shafi'i yace ah to idan haka ne ai tunda dai ya halatta ya sayarwa wani daban to me ya hana ya sayarwa wannan ɗaya customer tunda kayan sa ne a kalli shi nashi mantikin ka riga ka sai wannan abin an sayar maka ya zama kayan ka ya halatta ka je ka sai ma wani ka sayarwa wani daban to dan me ba za ka sayarwa wannan ba ai wannan ba ɗaya daga cikin customers ne da in ka so za ka sayar mishi dan me za a hana ka ka sayar masa a ganin Imam Shafi'i sai ka sai ke ganin ai tunda dai zai iya sayarwa wani daban to zai iya sayarwa wanda ya saya a wajen sa to yana da hanyoyi daban-daban daga cikin hanyoyin sa wanda shi ma mafi yawan malamai suna tafiya akan haramcin sa shine a wata hila ta ina din misali sai a zo da mutane uku mutane uku kai mai son kudin sai ka zo wajen mai kaya in ka zo wajen sa ka karba to shi kuma sai ya rantawa wani kudi wani mutum daban saboda a koma ai wancan tawarruq din da sauran malaman mazhabobi suke yi da shi sai ya rantawa wani mutum kudi sai mutumin ya sai kayan a ainihin kudin kayan misali kai miliyan 1 kake nema sai ka zo wajen mai sai da kaya sai ka ce ya siyar maka amma za ka biya bayan wata uku sai ya ce to sai miliyan 1 da rabi sai ka ce to na siya miliyan 1 da rabi sai ka karba to shi kuma sai ya ranta wa wani kudi miliyan 1 da naira 50,000 ko 100,000 sai ya ce je ka saya miliyan 1 a wajensa wannan kayan ka dawo mun da shi kai kuma ka tafi da riban ka na 50,000. Wannan ma yana cikin sigogin da malamai mafi yawa suna ganin haramun. Mafi yawan malamai. To amma dai a Imam Shafi'i a ganin sa babu laifi. Muhimmancin wannan mas'alan shine akwai abin da ake cewa at-tawarruqul masrifi. At-tawarruqul masrifi. Sukan kira shi kuma at-tawarruqul munazzam. Bankuna suna wannan mu'amalar a kasashen musulunci da aka gaya musu cewa mu'amalar su na riba ne da sauransu ba za su bada bashi ba in suka bayar suka sa wani interest ya zama riba shikenan sai suka maida tsarin da suke bi shine in mutun yazo sai su ce masa to zamu baka rancen mota zamu baka kudi yake so naira miliyan 10 to amma sai su ce to zamu baka rancen gida amma akan naira miliyan 15 amma muna da dillali na banki ma'aikacin bankin su dillalin su kamfanin su za su sayar maka za su tallata maka wannan gidan su sayar maka in ka kasa gidan mu a wajen mu a miliyan 15 su kuma za su karba su sayar maka a miliyan 10 su baka kudin ka ka karba shi kuma dillali dama dillalin dama na banki ne saboda haka dan a guje mu wancan ina din aka kirkiri wannan saboda haka mafi yawan malamai suna ganin wannan ma haramun ne mafi yawan su saboda dai duka hila ne na ahalatta haram wasu kuma suna ganin cewa a'a wannan ba haramun bane tunda dai ai ba wanda aka siyar ma din aka mayar ma ba ko da an kewaya tunda hila musamman a wajen malaman Hanafiya wato malaman mazhaban Abu Hanifa suna tafiya akan halaccin hila wato ayi dabara dan a fita a kukucewa fadawa abin da yake haramun daga cikin nau'o'in ina akwai wanda ya shahara kwarai da gaske shine mutum yazo wajen kaka mai sai da kaya baka da kaya amma ka san wanda yake da shi sai ku ciniki amma baka da kaya naira 10,000 ne wannan abin sai ku ciniki ka san me sayarwan kuma ka san zaka samu a 8,000 a hannunsa sai ku ciniki 10,000 sai ya baka 10,000 sai ka cire 8,000 sai ka je ka ba wancan mai kayan sai ka karbo kaya sai ka bashi malamai sun tafi akan cewa wannan nau'in mu'amalar kala uku ne daya haramun daya makruhi daya halal wannan sigar da na faɗa ka zo ka san mutum bai da kaya ko mutum ya san bai da kaya ya ciniki da kai ya sayar maka abin da bai da shi garar ne saboda haka haramun dan ya sayar abin da bai da shi ya sayar da abin da bai da shi siga ta biyu shi wanda take makruhi shine ka ce ma mutum je ka nemo abu kaza baka da shi bai wallahi ina da shi ban da shi wallahi to ka je ka siyo min nawa ne kudin shi naira 10 ake siyarwa to ka je ka siyo min ni kuma zan baka naira 5 riba wannan ma makruhi ba haramun bane amma makruhi ne abin da yasa kun yi cinikin abin da baya hannu kun ayyana kuɗi kuma ka ayyana masa abin da zaka bashi na riba an warware akan abin da baya hannu to sigan da yake halal shine kana da kaza wallahi bani da shi to ka je ka nemo in ka samu ni kuma zan sa maka wani abu riba naka ba tare da ayyana amount din da za a sa a matsayin riba ba to in ba a ayyana kuɗi na riba ba ka je in ka samu duk abin da ya kama ni kuma zan sa maka riba to wannan sigar duka daga cikin nau'o'in bai'ul ina ne kamar yadda na ce nau'o'i ne sun fi 50 wasunsu sun halatta wasunsu ba su halatta ba amma duka dai kokari ne malamai suke yi na su ga yaya kusanci shi yasa ni ina da akwai wata siga ta ina din a gani na wanda na taɓa faɗa wa wasu 'yan uwa amma tunanina ne kawai ban san ban gama isa zuwa ga dacewansa ko rashin dacewansa amma ni a gani na inda za a yi amfani da shi za a fita daga waratsa daga matsalar ribar nasi'a domin matsalar da ke cikin ribar nasi'a shine cutarwa to a gani na tunda zinari yana da kuɗi kusan tsayayye. Da mutum lokacin da yazo banki zai ranci kuɗi, ko yazo wajenka zai ranci kuɗi, zaka ce ni ba zan baka rancen kuɗi. Kuɗi yake nema, an san kuɗi yake nema, amma sai ka ce ni ba zan baka rancen kuɗi ba, sai dai in baka rancen zinari, ka sai gram kaza na zinari a wajena. Idan na baka wannan gram kaza din, in ka so ka sayar min a valun shi na wannan lokacin, in ka so ka je ka sayarwa wani, amma za mu rubuta ka sai gram kaza ne a wajena. Don haka idan kudin ya canza, misali gram din lokacin da ka siya yana naira 10,000, in ka zo biya gram ya koma naira 20,000, ka sai gram 10 ne akan 100,000, to yanzu 200,000 zaka biya. Saboda dama tun asali kudi kake nema, amma ni ba kudi na baka ba, zinari na baka. In ka tashi dawo, ba zaka dawo min da ko kiman zinari a wannan lokacin ko kuma zinarin kansa. Ba gani na wannan ma ɗaya ne daga cikin nau'o'in ina, amma ina ganin cewa zai zama ya halatta, saboda dama abin da aka ba mutum kenan shi zai dawo da shi. Domin abin da yasa na kawo wannan magana, kuɗi ban sani ba, da yake ni ba masanin tattalin arziki ba ne, ko da ko tattalin arziki na musulunci din ni ba expert ba ne a ciki, so ban san menene malaman musulunci suka yi akan wannan matsalar ba. Shine kuɗi valun shi yana faɗi. Idan mutum ana yawan wannan tambayan, akwai wanda yayi ma shehin wannan tambayan wata rana a cikin masallacin ne, ya bashi wannan amsar da zan bayar. Misali mutum ka bashi rancen naira 30, 1980 naira 30, yanzu 2018 bayan shekara 38, sai ka zo zaka biya wannan kuɗin, to za a kalli abin da naira 30 za ta iya yi a wancan lokacin ne a biya da shi, ko ko naira 30 za a biya, naira 30 za a biya. In aka biya ko 31 an yi riba, wannan shine ka'ida. To amma kuma ai an cutar da mai kuɗi, kuma addini ya gino akan rashin cutarwa ne, ko addini ya gino akan rashin cutarwa ne. To su zamanin su magabata babu wannan matsalan na faɗin kuɗi, darajar shi ya faɗi ya koma kaza, ba su da wannan matsalan. Saboda haka in ka karbi dinari 10, to har bayan shekara 10 dinari 10 dinari 10 ne. Saboda haka shi yasa aka ce aka kare haƙƙin mai karɓar rance. To amma yanzu da value ɗin kuɗi na takarda yake faɗi, to ai ya kamata kuma a kare haƙƙin shi kuma mai bada rance a nan wajen. Ina fatan muna fahimta. To shi yasa a gani na nake ganin za a iya fita daga wannan waratsar, za a iya fita daga wannan matsalar ta hanyar maimakon ba da kuɗi na takarda, a ba da ƙiman kuɗin a zinari. In wanda zai biya ya tashi biya, shi ma sai ya biya ƙimar kuɗin a zinari. Wallahu a'lam. To dai matsaloli ne kamar yadda na ce da yawa, ba za mu iya gama su ba, koya muka so, ko da duk kwanakin muka ɗauka, sai dai kawai a ɗan tattaɓa. Daga cikin matsaloli muhimmai, matsalan canji. Matsalan canji, canjin kuɗi. Canjin kuɗi, Ibn al-Arabi al-Maliki yana cewa min abyaqil abwabi ila riba wa qalla man salakahu wa lam yaqafir riba. Yace yana daga cikin kofofi wanda suka fi takura, wanda in ka shiga da wahala ka iya fita, baka fada cikin riba ba. Sayrafa, ka bada naira ka karbi dala, ka bada dala ka karbi naira da sauransu. Don mene? Domin sharuɗansa suna da wahala. Sharuɗansa suna da wahala. Ban san abin da masana tattalin arziki kamar yadda nace suke yi domin samar wa waɗannan mutanen mafita ba. Amma daga cikin sharuɗansa shine duk jinkiri a cikinsa riba ne. Duk jinkiri a cikinsa riba ne. Da Allah ba ni dala 10,000, gobe zan baka kuɗin wannan kuɗin, ko an jima zan baka wannan kuɗin na naira, riba ne. Sai dai yadan biye din. Nawa ne naira yanzu, nawa ne dala, ga shi kaza ne, to ga naira, ga dala. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce adh-dhahabu bidh-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wash-sha'iru bish-sha'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bi-mithlin yadan bi-yadi faman zada aw istazada faqad arba. Amma kamar yadda nace mu'amaloli nau'o'in mu'amalolin kuɗi sun ci gaba ƙwarai da gaske, sun ɗauki hanyoyi sababbi. Wannan abin da muka faɗa ba mu faɗi ko da ɗaya bisa dubun abubuwan da watan tsarin kasuwanci na musulunci yake magana a kai ba. Saboda haka matsaloli ne masu faɗi ƙwarai, masu wahala ƙwarai. Don haka ba abu ne da sauri za mu zo mu ce mu kulle masu ƙofofi ba. Ƙila malamin musulunci za su sama masu wata ƙofa wadda za su fita ta cikinta. Watan dai ka'ida shi ne a harkan sayrafa a wajen malamai gabaɗayan sun tafi a kan harka ce mai wahala ƙwarai da gaske, saboda watan sharuɗɗan da ke ciki, sharuɗin yadan biyadin ɗin nan mafi yawan malamai, ko a ce dukkan malamai, ba su iya samun mafita daga cikinsa ba. Watan ta yaya za a iya mu'amala na sayrafa na canjin kuɗi ba yadan biyadin ba? Wallahu alam. Sai dai da yake Imam Malik, kamar yadda ku sani, ya yi maganganu da yawa akan canjin kamar zinari bugagge wanda aka aikata shi da ro ɗin zinari ka kuma biya ladan bugawa, kaga naka zai fi yawa kenan. To shin wannan ladan ya halatta ko bai halatta ba? Mun sani mas'ala ce ta sabani. Sannan misali a aikataccen almalur ribawi abu ne, kuɗi ne na riba asalinsa, watan wanda riba ke shiga shi ne ake nufi da almalur riba, kuɗin riba. Kamar misali mu ce abincin, misali mu ɗauki masa, kaga masa ana yin shi da shinkafa misali, ainihin shinkafa ba za a iya tafadul ba, to amma za a iya tafadul a tsakanin masa da shinkafa, masar shinkafa da shinkafa za ka iya tafadul, duk da asalin shi shinkafa ne. Ka bada masan tiya ɗaya a baka shinkafa tiya biyu, saboda ladan sana'antawa da wannan yayi. Kaga akwai tafadul amma ladan sana'a ne. To shi ma wannan dai duka wasu abubuwa ne wanda za a iya ɗaukan su a maida su cikin mu'amalan banki, a ga ta ina menene zai iya zama halattacce, menene zai iya zama haramtacce. Akwai matsalan shi kanshi tsarin bankin musulunci din, shi ma ya kamata kafin mu gama fassarar ayoyin nan ko wani lokaci shi ma a ƙara duba shi. Bankin musulunci ya kuɓucewa fiye da 70 ko 75 bisa 100 matsalolin riba da ke tattare da conventional bank, amma ba duka shi ma ya kuɓuce ma ba. Shi ma akwai mulahazat, akwai mu'akhazat, akwai kurakurai, wanda yake wasu abubuwa suna kawai aka canza, amma abin ne mu'amalar ita ce kila kawai sunar mu'amalar aka canza, kuma wanda wannan kila ya haifar da wahalhalu da matsaloli da dama, wanda shi ma insha Allah ko gobe ko wata rana za mu samu lokacin mu danyi taliki a kansa. Wallahu alam. To abubuwan da suna da yawa, akwai misali a sayan sukuk ko bond, da yake dai bond wannan ijma'an haramun in ba tsari kamar na sukuk ba, wannan malaman musulunci duka sun yi ijma'i akan shi. To amma sayan takaddafa na wani haƙƙi daban, misali kuna son sayan gidaje, wani takaddarsa ta fito, kai ma takaddarka za ta fito, shi tashi ta riga fitowa, to kuma wanda tashi ta riga fitowa shi za a fara baiwa wannan gidan, sai ka zo ka sai tasa takaddar dan ka ƙara gaba, kila kai lamba 300 ne, shi lamba 50 ne, takaddarsa ta fito sai ka sai takaddansa dan ka ƙara gaba, shin wannan ya halatta ko bai halatta ba? Shi ma matsala ne na sabani. Wasu na ganin cewa nau'in riba ne, wasu kuma suna ganin a'a babu riba a ciki, kawai abin da yake cikin shi wahalan ne ka siya, watan wahalan da yayi da zuwan da yayi da wuriyar gaka, to wannan wahalan ka siya tunda kai ma kana da haƙƙi irin nashi na wannan abin. Matsaloli ne dai da yawa a ciki. Allah Ubangiji ya bamu ikon tattauna gurgurdan abin da zai a tattauna. Mafi muhimmancin abin da nake so in faɗa a cikin wannan maganan duka shine matsalar riban kuɗi matsala ce ta saɓani, matsala ce ta saɓani. Matsalan shigan riba cikin kuɗi ko rashin shiga, saboda haka ba matsala ce ta imani da kafirci ko shari'a da ɓata da sauransu ba, sai dai a ce matsala ce ta daidai da kuskure, mafi yawan malamai sun tafi akan riba na shiga, wasu daga cikin malamai sun tafi akan riba baya shiga. Kowannen su ijtihadi yayi, kuma kowanne yana da abin da ya dogara da shi na hujjoji masu ƙarfi a maganganun malamai magabata, ko ko ainihin nassoshin da aka dogara da su aka assasa wannan. Sai dai abin da ya sa hujjan wanda suka tabbatar da riba zai fi ƙarfi shine kamar yadda muka ce maslaha da ma'alat na farko, na biyu kuma al-jam'ul mawdu'i. In ka hada duka ayoyi, domin jam'i kala hudu ne ko da ake yi na nassi, akwai al-jam'ul tafsiri, akwai al-jam'ul tartibi, akwai al-jam'ul istinbati, akwai al-jam'ul mawdu'i. In kana son ka san hukuncin abu ba kawai ta hanyar aya daya ko hadisi daya zaka gane hukuncin abin ba, zaka dauko dukkan ayoyin da suka yi magana akan wannan mas'alar, ka dauko dukkan hadisan da suka yi magana akan wannan mas'alar, ka hada su, ka natsu, ka karanta, sai ka ga menene wannan ayoyin da hadisan suke karantar da mu, me suke hana mu, me suke mana umarni da shi. To babu shakka an akai wannan nau'i na jam'i din, za a ga cewa abin da ayoyi suke hani akai shine cutan wanda za a baiwa kuɗi saboda amfani da kasancewan shi yana cikin bukata, a cuce shi a amfani da bukatarsa a danne shi. Alhali kuma mai wanda yake cikin bukata lokacin yake neman taimako, lokacin ne ya kamata a ce an taimake shi. To a dalilin haka in ka kalli wannan sai ka ga in aka bar kofar riba a cikin kuɗi na takardu, to an ƙara buɗa ma ofan cuta ɗin kenan fiye da yadda yake a cikin zinari da azurfa wanda yanzu ba a mu'amala da su. Wallahu alam. Yamhaqullahu riba,
yamhaqullahu riba wa yubil sadaqat, wallahu la yuhibbu kulla kafirin nadim.
Yamhaqullahu riba wa yubil sadaqat, wallahu la yuhibbu kulla kafirin nadim. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana share albarka, yana biji, yana share, yana takure dukiyar da take ta riba, kuma yana watan yalwata, yana yawaita sadaka. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, Allah subhanahu wa ta'ala baya san duk mai yawan kafirce mishi saban Allah. Nan abin da yasa siyaki ya nuni da wannan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, saboda idan ka kaddara mutane biyu suna da naira miliyan 1, sai wannan mutum daya mabukaci ya zo wajen su, sai mutum daya ya ce to ni dai ba zan baka miliyan 1 na ba sai in zaka sa min riban 200,000 in zaka dawo min da kuɗi na sati mai zuwa. Shi kuma wannan ya ce a'a, bukatar ka ta 200,000 ne gata na baka, Allah ya maka albarka. Kaga wannan kuɗin sa ya koma 800,000, wannan kuɗin sa ya koma miliyan 1,200,000, ko ba haka ba? To saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya ce yamhaqullahu riba, wannan yawan da kuke gani na wannan kuɗin sa yayi, to Allah subhanahu wataala zai share albarkan kuɗin, ya share fa'idan su, ko dai a jarabce shi da nau'o'in asarori da muka yi ta maganar su a baya, ko a jarabce shi da kashewa a banza a hana ma dukiyar da ya albarka. Yamhaqullahu riba ke wa yurbi sadaqat, shi kuma wannan da nashi ake ganin ya rage, ya ragu, to Allah subhanahu wa ta'ala yana shaka riban, wato riba amma na Allah, dan arba yurbi, ko yurbi arba riban, watan shine karawa. To shi da ya rage nashi don Allah ta hanyar sadaka, to shi kuma Allah zai kara masa nasa. Wa yurbi sadaqat shine hadisi yake cewa idan ɗayan ku yayi sadaka da sadaka, waqa'at fi yadillahi subhanahu wa ta'ala, ko fa rabbaha wa namaha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu hatta yajidaha inda Allahi, ko yajida luqmatahu inda Allahi misla aljabal aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Wato idan mutum yayi sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala zai ta juya masa wannan sadakan, yana ta ƙara ta har ya je ya sami ɗan loma ɗayan da ya bayar, ya je ya same shi ya zama kaman wani dutse a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat, wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Ina yawan faɗin wannan, Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka taɓa gani a Qur'ani ya ce baya son wane, saboda Allah subhanahu wataala baya kin zawat, baya kin zawat. Allah baya cewa Allah baya san Zaidu ko Allah baya san Amru, Allah baya fadin haka, sai dai sifofin ayyukan mutane. Allah baya san masu zalunci, Allah baya san masu kafirci, Allah baya san masu ta'addanci. Saboda mene? Saboda duka bayin Allah ne. To kuma Allah yana koya maka ne kai ma ba a kin zati, ana kin sifan mutum ne, ana kin munanan sifofi a cikin mutum ne, amma ba wai zatin sa. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah baya san. Kuma an yi amfani da kaffar, ba a ce kafir, kuma mun san kaffar kaman sifatul mubalaga ne, wato mai tsananin kafirci. To Allah yana san mai kafirci kadan kadan kenan. Akwai wata abu da ake cewa mafhumul mukhalafa, mafhumul mukhalafa a Larabci, a ka'idojin usulul fiqh. Idan aka ce Allah baya son mai kaza, to ma'anansa Allah yana son mai akasin wannan abin, musamman in ya faɗo a ɗaya daga cikin abubuwa huɗu, ko a ce in ya faɗo a ɗaya daga cikin abubuwa huɗu. Mafhumul sifati, mafhumul ghayati, mafhumul adadi, mafhumul al-ghayati, as-sifati, al-adadi, to da na huɗunsu dai. So ake ce ma mafhumul mukhalafa. To wannan kuma ya faɗo a ciki, amma ba abin da ake nufi kenan ba, wai ana nufin mubalaga ne a kafirci da kaffar ba. Domin wanda ya kafirce wa Allah kullum zai aikata kafirci, zai aikata kafirci cikin wannan abin, zai aikata kafirci cikin wancan abin, zai aikata kafirci cikin wancan. To wannan abubuwan da yake aikatawa na saban Allah cikin abubuwa da yawa na saba wa Allah, to su ne dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya kira shi kaffaru, ba wai dan shi a ana shi kafircin ya yi yawa sabanin na wani wanda bai kai wannan ba. Na'am, innallazina amanu.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallai waɗanda suka yi imani, suka yi kyawawan ayyuka, suka tsaida sallah, suka bada zakka, za su sami ladansu wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khawfun alayhim, kuma babu tsoro a kansu. Wala hum yahzanun, kuma su ba su da bakin ciki. Mun yi bayanin gwargwado abin da ake nufi da wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ina ganin abin da za mu ja hankali kawai za mu nuni a kan cikin wannan ayar shi ne, in muka kula Allah subhanahu wa ta'ala ya yi afafi, watan ya kawo aqamus salata wa atawuz zakata bayan amanu wa amilus salihati. Kaman dai amanu, mun san imani dama wani abu ne wanda yake cikin zuciya, ba shi ne aiki ba, ko illa dai aiki yana tabbatar da shi ne. Amma amilus salihati ne yasa aka raba shi da aqamus salata wa atawuz zakata. Me yasa Allah subhanahu wataala ya ce amanu wa amilus salihati, sannan ya kawo aqamus salata daban, atawuz zakata daban? Don ka gane ce aikin kyautatawa, Allah subhanahu wataala yana son kada ka kyautata wa halittar shi. Kyautatawa kala biyu, akwai kyautatawa na ibada ga Allah subhanahu wataala, wannan sunan shi ibada. Akwai kyautatawa na tsakaninka da halittar Allah, bayin Allah, daga mutane da dabbobi da dukkan abin da Allah ya halitta, wannan ma sashin ibada ne. Wanda da yawa daga mutane suna ɗauka wannan kawai wani abu ne na fitra, koko wani abu ne na ganin damansa, baya ganin ya kaucewa wani akan hanya ya samu ya wuce, ko ya shiga wajen aikinsa a ofis, ya ada'in wajibinsa a ofis yanda Allah ya, yanda ya kamata. Baya ganinsa daidai da ya zo masallaci ya yi sallah. Wannan ya sa aka sami wata lalacewa na ƙiyam a cikin al'umma. Muna sallah da kyau, muna yi tare, muna abubuwa na ibada wanda suke ga Allah, amma wannan wanda Allah ya ce da ka je wajen shi, da ka same shi, baka kuma kula, watan da ka sami Allah, baka kula da haƙoƙinsa wanda Allah ya ƙaddamar har akan aqamus salata, domin amilu salihati anan ki aikata kyawawan abubuwa ana nufin shigar da sa'ada shigar da farin ciki kyautatawa halittan Allah subhanahu wa ta'ala kaga Allah ya kaddamar da shi har akan aqamu salata idda as-salatu imaduddin to amma da yawa muna kyautatawa wajen wannan janibin amma a wancan barayi sai ga mutane suna ifaki kwarai da gaske kuma mun fada a baya dukanmu mun sani akwai matar da sahabiya zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sahabiya ba zamanin sahabbai watan sahabiya a matsayin ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sahabiya ba a matsayin akibar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mata alƙawarin sa ko aka ce gata tana qiyamul layli tana azumi kullum tana sallah kullum amma makwabtanta ba su jin dadin mu'amalan tana cutar da makwabtanta Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yar wutaci yace yar wutaci dan haka ashe a dole ne mu kula da haƙoƙin ƴan uwanmu kuma mu kula da shi kaman yanda muke kulawa da ibadan sallah kaman yanda muke kulawa da ibadan azumi da ibadan zakka sannan za a iya cewa to ai ibadan zakka ma wani alkhairi ne wanda yake isa zuwa ga wani ko wani alkhairi ne wanda yake isa zuwa ga wani to menene bambanci bambanci shine ibadan zakka alkhairi ne da Allah ya tilasta maka in baka yi a tsawon shekara akalla kar a rasa wannan amma akwai wasu kuma amilus salihati din kyautatawa da ake zatonka da shi ake nemanka da shi a cikin rayuwanka a tsawon shekara kar ka manta da shi kar ka manta da sada zumuncin ma'abuta zumuncinka kar ka manta da kyauta a sauran ranakunka na shekara kada ka bar tsakaninka da kyautatawa mutane ta hanyar taimakon su sai zakka kadai da zama kana sabbat a cikin bayarwa mun dai karanta a baya a waɗanda suke ciyarwa a dare da rana alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniyatan dan haka abinda ake nema kenan lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun mun fada wala khawfun alaihim lahum ajrun inda rabbihim dai za su sami ladan su wajen Allah subhanahu wataala wala khawfun alaihim in kana tsoron dan shi nashi kudin ya ragu to karka ji mashi tsoro dan ya saka a wajen da baya lalacewa shine la khawfun alaihim ba la khawfun lahum ko fihim ba wala hum yahzanuna kuma ba su da bakin ciki a cikin rayuwarsu za mu hakura haka nan insha Allah za mu bar abin da ya rage dan zuwa gobe insha Allah dan amsa abin da ya samu na tambayoyi wannan yana tambayan matsayin inzali ta hanyar amfani da hannu da sabulu ya bujilla wannan haramun ne haramun ne yanke Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walladina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim ko aw ma malakat aymanuhum shi kuma wannan baya cikin azwajihim aw ma malakat aymanuhum illa dan kawai malamai abin da suka ce da hadisan da suka zo nan tsoratarwa akan wannan ba su inganta ba akwai hadisai da yawa da suka zo dan mai ce mutumin da yake haka zai tashi da hannunsa ranar tashin kiyama da ciki da sauransu duka dai wannan ba su inganta ba amma dai haramun ne al'ada sirriya wannan ya ce idan mutum yayi wankan janaba da shawa yana bukatar yin alola kuma daban to in yayi falilal alhamdu in bai yi ba wankan sa yayi ba dole sai yayi alola ba alolan dai yana daga cikin cikan wankan janaba ne amma idan bai yi alolan ba ba wai yana nufin cewa wankan sa bai yi bane shin zai yi ayi kiyasi akan farkin wani kiyasi watan farkin wani kiyasi ya zama asali a wani wannan tambayar malamai ne wannan malami ne mai tambaya ba a kiyasi akan farkin kiyasi ba a kiyasi akan kiyasi ana kiyasi akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a kiyasi akan wani kiyasi to amma da yake dama dai tambayan din kamar yadda yake tambayan malamai ne kuma shi wanda ya tambayan ya fahimci amsar da aka ba shi ba a kiyasi akan kiyasi wannan yana cewa suna samun rukani wajen kiran sallah da asuba sai ka ji ana as-salatu can kuma an jima ka ji wani ma ana as-salatu lallai duk wannan cikin rukani isdarun fatwa ne da zumin ni karatu a wani waje muna magana akan important din fatwa inda ba a fada cikin wannan rukani ba da duk ba za a sami waɗannan matsalolin da mun rike fatwan da muke da shi mazhabar da muke kai da fatwoyin da muke kai fatwoyin sunna ne akan su shehu Usman dan Fodiyo suka rayu akan shi suka gina kuma kowa ya san su suka raye sunna a wannan nayi kasar ta mu albarkacin su muke ci a cikin raye sunna ba za ka fi su iya kula da sunna ba kuma baka fi su sanin waɗannan sauran fatawoyin sabanin wannan din ba ka kaga sun rike wancan suna da dalilin su shi a cikin shari'a haduwan kan al'umman musulmi yafi muhimmanci akan ka zo da abu ko daidai ne abin da ka zo da shi in dai abin da suka hadu akai din nan wani abu ne mai asali shi ma to ka bar su akai in ka zo ka sami mutane suna kan wata fahimta ta shari'a ta addini amma wannan fahimtan ta saba da fahimtanka amma fahimtanka yafi zama daidai amma nasu ma yana da asali fahimta ne to ka bar su akan fahimtan su kar ka cire su daga kan wannan fahimta dan garin kokarin cire su daga kan wannan fahimtan zaka haifar da sabani ne da fahimta biyu sai jama'a su zama sun watse sun zama suna da fahimta biyu daban-daban wannan kuma illa ne a cikin addinin musulunci addini yana son haɗin kan al'umma saboda haka wanda suke ganin cewa as-salatu khairu minan nawm kiran sallan karshe ake fadi mun fada jiya Imam Malik ya ruwaci duka waɗannan hadisan guda biyu kuma yana da yanda ya taujihin su ya kalle su ya tafrijin su a cikin fiqh mun dan yi bayani jiya cewa wanda baya gani shi ke kiran sallah cikin dare saboda haka hadisin maqlubi ne ainihin maqlubin shi yafi inganci a ma'ana a wajen Imam Malik dan haka dai ala kulli hali kai da aka sa maka rudani sai a baka hakuri a ce kai dai kai sallah kawai a kiran ka dakatar da sahur a kiran sallah na karshe sawa'un ka ji as-salatu ko baka ji ba sai kai amfani da na karshe din amma dai wannan duk yana daga cikin rudani da bai kamata a haifar da su a cikin al'umma ba wannan yace ina son a yi masa cikakken bayani akan tahajjud asham tarawih qiyamul layl tare da fassarar su a harshen Hausa to a to zamu wadatu daga tambayar sa tahajjud shine sallan da ake yin ta cikin dare bayan an kwanta an farka bayan an kwanta bacci an tashi sai ayi sallah shine ake ce mishi tahajjud tarawih shine sallan da ake yi cikin dare amma tsakanin raka'o'in su akan dan zauna a huta in an yi raka'a hudu za a dan zauna a huta haka to shine ake nufi da tarawih qiyamul layl shine a tashi ayi sallah cikin dare to ma'ana dai duka abu ɗaya ne dukan su abu ɗaya ne tahajjud tarawih qiyamul layl duk abu ɗaya ne idan yazo cikin ramadana ana kiran shi tarawih idan ba cikin ramadan bane ana kiran shi qiyamul layl idan sai da kai bacci ka farka kai ana kiran shi tahajjud shikenan wa min al-layl fa tahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda shikenan amma dukan su abu ɗaya ne tarawih shine tahajjud shine qiyamul layl a cikin ramadana ana kiran shi tarawih dalilin da ake kiran shi tarawih saboda ana yin shi da yawa a ramadana saboda man qama ramadana imanan wa ihtisaban dan ana yin shi da yawa ya zama akan dan zauna a huta kai awa hudu a tsaye sai ka zauna ka dan huta na minti 10 sai a tashi kuma a ƙara awa hudu dan mun faɗi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ko duk raka'a daya a minti 45 akalla yake yi sallallahu alaihi wasallam to haka raka'a hudu sai a dan zauna a huta to wannan dan zama a huta shine tarwiha hutawa tsakanin wani abu da wani to shine aka samu sunan tarawih ina fatan mun fahimta sai ka duka abu ɗaya ne tahajjud shine tarawih kuma shine qiyamul layl qiyamul layl sunan su gaba ɗaya kenan in dai duk sallan da za a yi da daddare sunan shi qiyamul layl amma idan ya zama a cikin ramadan ne ana kiran shi tarawih idan ya zama a sai da aka yi bacci aka farka aka yi ana kiran shi tahajjud wallahi a'lam sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam muhammadin fil awwalin وصلي على سيدنا محمد في الآخرة وصلي على سيدنا محمد في الملك الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين